Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 19 ga watan Fabrairun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalol da kuma niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta ba da sanarwar ɗage zaɓe da sati ɗaya, wasu jam'iyyu shida a jihar Borno sun zargi gwamnatin jihar da hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar da amfani da 'yan gudun hijira domin shirya magudin zaɓe. Za ku ji martanin da gwamnatin ta mayar, sannan Baba Yakubu Maƙeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun Nijar, sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. A wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela, ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela amma cikin lumana, to amma kuma ta bakinsa ba za a kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. Trump, wanda ke Miami a lokacin, ya yi kira ga sojojin Venezuela da su yi watsi da duk wani umarni daga shugaba Nicolas Maduro, su kuma amince da tayin ahuwar da shugaban majalisar tarayyar ƙasar Juan Guaido ya musu, wanda Guaido shine kuma Amurka da wasu ƙasashe kimanin 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar. Trump ya gargadi sojojin Venezuela cewa muddin suka barar da wannan dama ta ahuwa a ta bakinsa, ba za ku sami gaɓar fita ku hau tudun mun tsira ba, ba mafita gare ku, kuma ba za ku yi wata nasara ba. Gabanin wannan jawabin da Trump ya yi ga al'ummomin Venezuela da Amurka, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Amurka na sane da inda jami'an sojin Venezuela da iyalansu suka ɓuɓɓoye kuɗaɗe a faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasar lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin ƙasar wajen tsige shi, a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar ya yi karan tsaye ga shari'a. Trump, wanda a lokacin yake wurin shakatawarsa ta Mar-a-Lago da ke gabar ruwa a jihar Florida, ya cicciki tsohon muƙaddashin hukumar bincike ta FBI Andrew McCabe, wanda ya gaya ma wani shirin gidan talabijin na CBS News mai suna 60 Minutes na daren Lahadi cewa da shi da mataimakin Attorney General ɗin Amurka Ron DeSantis sun tattauna kan yiwuwar amfani da gyara ta 25 ta kundin tsarin mulkin Amurka wadda ta amince mataimakin shugaban ƙasa da 15 daga cikin mambobin majalisar zartarwar ƙasa su ayyana shugaban ƙasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan shugaban ƙasa ba, wanda hakan zai sa mataimakin shugaban ƙasa ya zama muƙaddashin shugaban ƙasa. Makabi ya ce mai yiwuwa Trump ya aikata wani babban laifi lokacin da ya kori shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey a watan Mayun shekara ta 2017, lokacin da Comey ke jagorantar binciken alakar kwamitin yakin neman zaben Trump da ƙasar Rasha game da zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. Sojojin Indiya 4 da 'yan bindiga 3 na daga cikin mutane 9 da aka kashe jiya Litini a wani ƙazamin faɗan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron Indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin ƙunar baƙin wake wanda ya sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro 40 a yankin Kashmir na ƙasar Indiya, wanda har ya daɗa zafafa tashin hankali tsakanin Indiya da Pakistan. Fadan ya barke ne bayan da yan bindiga suka bude wuta kan wuta tawagar soji yayin da ake gudanar da bincike a wani ƙauyen da ke daura da inda wani dan unar bakin wake ya gobza motarsa da wata tawagar dogarawan tsaro a makon jiya. Cikin waɗanda abin ya ritsa da su har da wani ɗan sanda da kuma farar hula, ‘yan sanda sun ce ‘yan bindigar da aka kashe ɗin mambobin ƙungiyar Ja'ish e Muhammad ne wadda ta yi ikirarin kai harin. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci ‘yan sanda da sojojin ƙasar su gasa aya a hannun duk wanda ya nemi ya karkatar da zaben shugaban ƙasar ta Najeriya wanda aka ɗage. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta sanar da daren ranar Juma'a cewa za a jinkirta zaben da sati guda ‘yan sa'o'i gabanin lokacin buɗe rumfunan zaɓe ga masu kaɗa ƙuri'a su wajen miliyan 44. Hukumar zaben ta INEC ta ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasar a ranar Asabar mai zuwa, a yayin da kuma za a gudanar da na gwamnoni da 'yan majalisar dokokin jihohi a ranar 9 ga watan Maris, tana mai nuna matsalar raba kayan aiki ne ta janyo haka. Da yake jawabi a wani taron gaggawa na jam'iyyarsu ta APC a Abuja, Buhari ɗan shekaru 76 ya zargi INEC da gazawa, sannan ya gargaɗi ga duk wani mai shirin sacewa ko lalata akwatunan zaɓe da cewa hakan na iya janyo masa halaka.
Ibrahim Kalmasi Garba kuka saurara da labaran duniya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Borno, bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta ba da sanarwar ɗage zaɓe da sati ɗaya. Wasu jam'iyyu guda shida a jihar sun zargi gwamnatin jihar da hukumar zaɓe ta INEC da haɗa kai wajen amfani da 'yan gudun hijira wajen shirya maguɗin zaɓe, saboda ta bayyana inda 'yan gudun hijirar za su jefa ƙuri'unsu wato a garuruwansu na asali. Amma hukumar zaɓen da gwamnatin jihar sun musanta zargin. Ga wakilinmu Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Bayan sanarwar da hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa ta bayar da ƙara ɗage zaɓe da kwako guda, wasu jam'iyyun siyasa a jihar Borno sun zargi gwamnatin jihar da ma hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar da ƙoƙarin amfani da 'yan gudun hijira wajen yin maguɗin zaɓe. Wannan jam'iyyu da suka kira taron manema labarai a cibiyar 'yan jaridu da ke garin Maiduguri na nuni da cewa gwamnatin jihar da hukumar zaɓe mai zaman kanta sun tattare wasu 'yan gudun hijira suka mai da su guraren da suka fito, musamman ma ƙananan hukumomin Gamborun Gala, inda suka ce a wannan hanyar nema a makon da ya gabata wasu 'yan daga zage zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai wa tawagar gwamnan hari a lokacin da ya kai yakin neman zaɓe bisa rashin tsaro da ake da shi a wannan yanki. Kuma yanzu hakan suna so su sa ejen ɗinsu a hanya, wanda su suka ce ba za su ɗauki irin wannan kasara ba. Wannan jam'iyyu dai guda shida sun haɗa da wata jam'iyya da ake cewa Yes Party da NPM da PPA da UPC da NCMP da kuma Green Party, wanda dukkaninsu suka ce ba su amince da wannan mataki da hukumar zaɓen ta ɗauka ba na gudanar da zaɓe a wannan yankuna. Alhaji Jibrin Mustapha dai shine mai magana da yawan waɗannan jam'iyyu. Ga kuma abin da ke cewa,
ana kai IDPs daga cikin gari zuwa kayuka su yi zaɓe, kuma can kuma ba lafiya. Agents namu ba za su iya zuwa can kayuka su sare mana kuriyarmu ba. Shine muka ce bari mu kawo ƙorafinmu nan, kuma shi gwamna da kansa 'yan Boko Haram sun tare shi a Gambaru, kuma ana kai mutane IDP zuwa Gambaru su je su yi vote. To waye zai je can?
Kuna ga kan ba samu zaman lafiya da za a ce ku je kun gudanar da zaɓe a can bake na shi yasa ba za ku je ba?
Shi ne chief security officer na Borno, shi da kansa bai samu kariya ba, kuma ya za mu kai mutanenmu? An tafi da mutane su kuma mu hankalinmu bai kwanta ba, mutane ma ba za su iya zuwa can su sare mana kuriyarmu ba.
Yanzu me kuke so hukumar zaɓe ta yi a kai?
Ta mai da mutanen cikin gari.
Kuma tambayi shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Muhammad Magaji game da wannan zargi da waɗannan jam'iyyu suka yi. Ga kuma abin da ke cewa,
abubuwa mu ne muke determining inda za a yi zabe na IDP ba, su stakeholders su suke haduwa su yi abin su, kuma duk political parties suna cika suke so su ti. To saboda haka da political parties, the security agents, the opinion leaders su suke haduwa su ce mana ga inda za su yi zaben su na IDPs.
Haka.
Saboda haka su je ai suna da IPAC. Haka. Sun su complaining wa IPAC din su.
Yawa sun ce su ba sa cikin IPAC kuma ba a tuntube su ba game da wannan tsari din.
Kamar da kuke magana. Muna relating da IPAC ne. Don ko da at the highest level ma IPAC ake nema.
Shi ma mai magana da yawun gwamnatin jihar Borno, Alhaji Isa Umar Gusau, ya min jawabi ta wayar tarho kamar haka.
Inda da kike ne akwai wannan matsala da suke fada, me yasa ba su kawo maganar ba sai da aka dige zabe. Yanzu inda ai zabe za su zo su kawo maganar ne yanzu. Wala nuna kai saninka ne cewa shi harka na zabe ai akwai matakai. Ba yadda za a yi lokaci daya wai aina ko wani ya ce wai kai ga inda aka ce za ka yi zabe ka tashi ka koma ka yi zabe a wuri ba yayin yiwuwa haka. Saboda na farko akwai voters register da ake mannawa kamar yadda ka sani, ba zai yi lokaci ɗaya kawai ka tashi ka je ka yi zabe a wuri ba, sai idan an maka register a cewa nan za ka yi, an manna voters register da sunanka a wurin, dama can wurin aka ainihin ka'ida za ka yi zabe. Zabe ba ai zabe ba wai zuwa kasuwa ba ne za ka ci a bari ba za ka je wannan kasuwa bari ka je ka ci wannan kasuwa. Saboda haka magana ne kawai
ya zaka diya ko su sansanoni ayin gudun hijira guda takwas da kuma suka kunshi kananan hukumomi guda takwas din da za gudanar da wadannan zabuka a wuraren, da kuma aka ce suna da rajistan guru fiye da 400,000. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Ga baba ya ku makeri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba ne da hira da Isa Ali, babban daraktan zartarwa na wata kungiya mai zaman kanta a Ghana ta Vision for Alternative Development Vault Ghana a takaice, wacce take shirye-shiryen kai komon motoci lamun lafiya a birnin Accra. Isa Ali dai yana mana fashin baki ne akan wasu alƙaluma da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO ta fitar na hatsarin ababen hawa a shekarar 2018. A makon da ya gabata ya datsa aya ne inda yake nuna mana abubuwan da ke haifar da hatsari akan hanyoyinmu, kamar ramukan kan hanya da shan barasa. Yana mai cewa
sannan kuma akwai wasu da kuma sai mu ce suke amfani da motorcycle, su ma sai kaga kamar
masu babura kenan,
masu babura kenan. Kuma akwai dokan da ke gwadawa kama in za ka yi amfani da baburu kenan, wannan motoci kamata ne ka sa hulan da ake son kowa ya sa, da Turawa ke cewa safety element,
hulan kariya
kenan, na kariyan kai kenan ko. An ka sa wannan sai mu ce hulan, gaskiya ko ma mota ta buge ka yana yiwa takan nan duka kaga a samu lafiya ta wurin. Amma in ba ka sa wannan safety element nan ba, sai kaga kamar in mota ta buge mutum da ke kan baburu, sai kaga in mota ya buga sai kaga kan mishi ya fashe ko ababai da dama, sai ya kawo matsala sosai. Wannan kuma na cikin abin da ke daban ke kawo damuwa, especially cikin unguwanninmu ma sai mu ce garurukanmu na Afrika da dama. Sannan kuma akwai matsala sosai shi ne abin da Turawa ke ce wai overspeeding, ka gane overspeeding shi
yawan gudu,
ko yawan gudu don me kowane titi da irin adadin gudun da zaka iya kai. Akwai wani titi sai ka ga kamar an rubuta a ce kamar ba ka iya kai gudu ka wuce kilomita 50, akwai wani wuri an ce ba ka iya kai gudu ka wuce kilomita sai mu ce 100. Amma sai mu kaga kamar cikin unguwanni ko garurukanmu sai kaga kamar saboda sauri, mutum na sauri sai ya manta da kanshi kuma da jama'an da ke cikin mota, sai kaga kamar me shi sai wannan mutunci sai ya yi gudu da ya wuce iyaka. To in kai gudu da ya wuce iyaka yana yiwa gabanka wani yana so ya ketare titi, kuma kana kan top speed kenan, ba a yanda za a yi ka iyaka tsaya ka ba mu shi hanya sai ya kawo matsala. Sannan kuma cikin yawan gudu kuma kana iya za ka kuma wani na son shi, wani matuki kuma na son ka tambaya ka dan bada hanya ka dan shi ma ya wuce, saboda yawan gudu ba ka iya kai. Sannan kuma yana yiwa a kai gaban traffic light, kai baka san traffic light na gaban ka ba, don an traffic light in kalan ta zo red kenan ja, in jan ta zo tsayawa kenan ba ka iya ka wuce. To kaga wasu suna iya in sun ga abin ya zo green kenan ko, traffic light ya zo green ali ya zo yellow, sai suna yawan gudu su iya su beat traffic light din da ka gani wurin, kuma sai kaga kama ya kawo damuwa sosai. Sannan kuma banda wannan akwai matsalan da kuma ke cikin shi ne yaran da ake sa su cikin mota da ba su kai shekaru 5 ba, under 5 years na gwadawa, dokan da ke ajiye ne in dai zaka sa yaro da bai wuce shekara 5 ba ka bar wannan yaro ya zo yaro ko yariya zauna baya. Kuma ba zauna bayan ba ne, akwai kujeran da ake sa yara ciki, ana Turawa na kiran shi child restraint, ka gane child restraint, wannan sai ya rika yara. Amma da lokaci da dama sai kaga an sa yara cikin mota ba a bar su zauna kan wannan child restraint, don wannan child restraint wannan kujeran yara akwai shi ma yana da speed belt din shi, wanda ke cikin mota da kanshi na manyan mutane ne ba ka iya yara ba su iya su yi amfani da shi, saboda shi aka kawo wannan an ka sa cikin mota. Amma sai ka ga kamar lokaci an yi hatsarin mota, sai ka ga kamar yaro da ke cikin mota ya fita cikin hali ya fita waje, ka gane wannan kuma na kawo mana matsala. Sa'annan ba lokaci saboda na karshe seat belt kenan, belt na zama kowane mota ka shiga akwai belt din da Turawa
kan kowane kujera, akwai belt din da ke kare ka,
belt na wanda zai kare ka. Kuma wallahi yana da amfani da dama, yana da amfani sosai, yana faban mutum ne in dai ka sa wannan seat belt kana tuki hatsari zai je, sai ka ga kaman mu ka samu kiyayewa da dama amma da yawan mu saboda mantuwa sai ka ga kaman mutum ya shiga mota yana gudu almost ba karamin gudu ba kuma sai ka ga mutum na kan highway na ita ne wasu hanyoyin da gaba
babban titi
ba wani zebra crossing ba tsayawa sai ka ga motoci na kan 100 km ne ana gudu sai ka ga kaman mutum na cikin wannan mota ba seatbelt kaga wajen da ababen da ke ka mana matsala yake sa ake rashin rayuka gaskiya ake samun hasari kan titi na
to bari mu duba a kasar mu Ghana akwai wasu alƙaluma kuma da hukumomi suka fito da shi cewa mutane saboda 2000 suka mutu a cikin shekarar da ya gabata ban sani ba ko kana da wani abu da zaka faɗi game da haka
gaskiya maganan ka haka nan ne
to madalla a gashe ka a mako mai zuwa daga wannan tambaya ce za mu tashi To kafin nan a madadin shi bakon namu Isa Ali shugaban kungiyar Vald Ghana a takaice da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga wannan sakon
talaka kabar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
mun ce babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata
bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumadumin su
muryar Amurka daga Kaduna
muryar Amurka daga Jos a Nigeria
muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta
za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana
a ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wainar da ake toyawa
don haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a kafin hannu
Madalla ga sulamu mun bar ma da sharhin wasu jaridin jamhuriyar Niger
Zamu soma sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Courrier wace ta ruwaito cewa jami'an tsaro a birnin Kwani sun kama trailolin kamfanin Dangote sama da 150 shake da loading siminti akan hanyar su ta zuwa birnin Yamai bayan da lauyoyin da ke kare kamfanin dillancin man fetur Solidep suka shigar da karar Dangote akan abin da suka kira kin biyan bashin miliyan sama da 1000 na sefa dake tsakanin sa da Solidep sai dai jaridar ta ce da alama an yi kuskure wajen daukan wannan mataki wanda ainihin sa ya shafi kamfanin Borkir na Sani Ibrahim Dangote a maimakon kamfanin Dangote na Aliko Dangote jaridar Lokanar Amfiri ta bayyana cewa kamfanin hakar Uranium Cominac dake arewacin Niger na fuskantar barazanar rufe kofofin sa a sakamakon lura da wasu matakan da kamfanin Orano wato tsohuwar Areva ke shirin dauka lamarin da tuni ya fara haddasa fargaba a zakatan ma'aikata wanda a baya-bayan nan kungiyar su ta Centramin a karkashin inuwar uwar kungiyar kwarago ta USTN ta fara yunkurin ankarar da shugabannin majalisar dokokin kasa akan wannan batu jaridar L'Eclosion na cewa tsohon shugaban kasar Niger a zamanin jamhuriya ta uku Alhaji Muhammad Usman ya samu lambar yabo ta cikakken dan demokradiya taron tsofaffin shugabannin kasashen duniya da ya gudana a kasar Koriya ta Kudu ne ya karrama shi saboda gamsuwa da yadda yake mutunta ka'idodin demokradiya a kasar sa Angelique Closion mu rufe sharhin da jaridar L'Enquêteur wace ta ruwaito cewa guguwar siyasar da ta kakkabe Hasuma Sa'udu daga mukamin ministan kudi ta yi awon gaba da wasu na hannun damansa waɗanda suka hada da Bello Duwa shugaban reshen PND Sareya gundumar birnin Gaure da Alhaji Siraji na reshen ƙauyen Ngonga
Jaridar ta ce wannan mataki na matsayin wani hannun kame sanda ga tsohon ministan, wanda a halin yanzu ke ci gaba da rike mukaminsa na sakataren jam'iyya na ƙasa, yayin da wata mashiya ke cewa akwai alama abin zai rutsa da wasu jigajigan majalisar dokokin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, yanzu kuma sai wasu ra'ayoyi da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, rana da Amurka da magana ayi ga dan bayar da kawo da ke mai tsaka goma radi ko ga ne ko ga ta kasar Ghana. A ra'ayi na ga zabe da ra'ayi Nigeria, wannan da zamir aka daga dan Allah al'ummar Nigeria gaba da su ta yi hakuri. Ai tuni ne kin tsaya ya gobe ji ba ai hakuri tun da bakwai guda ba wani abu ne. Kowa ya mutsa zai ya ce Qur'ani da ake lokaci karin koma gida.
Wannan malakar zama ka fara, Allah kuma za mu yi rabo sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sashi ko sanin muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Sultana a yau shi ne game da ƙyallin zaɓe da aka yi zuwa 23 ga wata. Wannan ƙyallin zaɓe muna roƙon Allah ya sa ya zama alheri ga al'ummar Najeriya, kuma magoya bayan jam'iyyar PDP da suke cewa za su ci zaɓe an ɗaga, to wannan ba gaskiya ba ne. Domin al'ummar ƙasar nan tuni suka dawo daga rikin jam'iyyar PDP sakamakon irin zaluncin da ta yi musu na tsawon shekara 16.
Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, Makwalaɗe ga yawa Najeriya. Allah ƙinka gaskiya da lawar su ne. Domin ji daɗin wani ɗaga da iya dace ba, domin ya zama asara ba ƙarami ba. Abubuwan da muke yi na abinci duk sun tsaya, duk da cewa yau kwana biyu kenan da yawan zaɓe, amma har yanzu abubuwa sun kasa komawa yadda ya kamata. Kuma muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa cewa nan gaba ya kamata idan za a yi zaɓen nan a riƙe rabu kayan zaɓen tun kwana biyu kafin zaɓe. Idan wasu abubuwan da suke da muhimmanci kamar ita ballot paper, takardar zaɓe, kamar ita za a iya ta yi rage awa 24 a kai ta jijiya da za a kai ta.
Madalla. Kafin mu sallama ga labarai, amma a takaice.
To a takaicen, a wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela, ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela cikin lumana. To amma kuma a ta bakinsa ba za mu kauda yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin ƙasar wajen yunkurin tsige shi, a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar ya yi karan tsema fannin shari'a. Sojojin Indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya Litini a wani ƙazamin faɗan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron Indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin ƙunar bakin wake wanda ya yi sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro 40 a yankin Kashmir na ƙasar Indiya, wanda har ya daɗa zafafa tashin hankali tsakanin Indiya da Pakistan.
Masu sauraro, a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa a wuni lafiya.